له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar Zaki a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Laraba. Yau biyu ga watan Rajab, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441, wanda kuma yake daidai da 26 ga watan biyu shekarar miladiya ta 2020. A wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna Al-Wabil Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib, wallafar mashhurin malamin nan Al-Imam Abu Abdullah Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala.
Amin.
Wannan shine darasin mu na nawa, darasin mu na 146 cikin wannan littafi, inda muna nan ba mu gushe ba a basalina 44, wanda yake magana akan abinda ake ambato lokacin daurin aure da kuma lokacin tarawa da iyali. Malam ya ce wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala idha tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. رواه أبو داود. أنكر ولك عمر بن شعيب لك بابنسع فين شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر لك كاكنسع عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقى النبي صلى الله عليه وسلم يجي إذا تزوج أحدكم امرأة إذا لا ينكو يأور وتمجي أو اشترى خادما كويس يهادمي تبا وكبيوة فليقل تسيء الدعاء يجي اللهم إني أسألك خيرها، ya Allah ina roƙonka alkhairin ta wa khaira ma jabaltaha alaihi da alherin abinda ka halicce ta kansa, wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi ina neman tsarinka daga sharrin ta da sharrin abinda ka halicce ta kansa, wa idha ishtara ba'iran idan ya sayi raqumi ko raquma falyakhudh bi dhurwati sanamihi to ya kama kololuwar tozansa, وليقل مثل ذلك يا فديكو تنكوچين هكا. رواه ابو داود يروتو شي هكذا، ابن ماجه يروتو شي هكذا، امام النسائي في السنن الكبرى في عمل اليوم والليله بسروت وانا حديثي هكذا، امام الحاكم اчкин مستدرك يروتو وانا حديثي كما يا انغرداشي العراقي اчкин كتاب سال مغني عن حمل الاسفار في الاسفار ya ce hadisin isnadinsa jayyid ne, hadisi ne tabbatacce, akal hadisi ne hasan min a'la maratib al-hisan. Hadisi ne da aka karbo shi daga Abdullah ibn Amr ibn al-As, shi ne kakan da ake magana a cikin wannan isnadi. Amr ibn Shu'aib, baban Shu'aib shi ne Muhammad, baban Muhammad shi ne Abdullah dan Amr dan al-As. Saboda haka aka ce an jaddihi, ana nufin jaddihi al-a'la, inda mirin yana komawa zuwa ga Amr sai zama jaddihi al-a'la wa laysa jaddihi al-adna, ba Muhammad din ba. In ka ce Muhammad ne to zai zama sanadin munqati ne. Saboda haka ana nufin kakansa. In ka ce jaddihi ana nufin kakan Shu'aib. Kakan Shu'aib shine Abdullah. Saboda haka isnadin muttasil ne. Shu'aib ibn Muhammad ya tashi a wajen kakansa Abdullahi ibn Amr ibn al-As. Abdullahi ibn Amr ibn al-As kuma yana daga cikin waɗanda suka rika rubuta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana da rai suke rubutawa a takarda duk sanda suka je yana faɗar wani hadisi suna rubutawa to abinda ya tattara shi yake kira shi ya sa wa suna as-sadiqa sahifatu as-sadiqa to wannan abinda ya tattara din ƴaƴansa da jikokinsa sun yi ta gadan shi wannan rubutaccen kundi na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ake ruwaito shi da wannan isnadi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi Amr ibn Shu'aib daga babansa Shu'aib ibn Muhammad daga kakansa Abdullahi ibn Amr ibn al-As yace idza tazawwaja ahadukum imra'atan idan ku ya auri wata mace aw ishtara khadiman ko ya sayi hadimi al-khadim anan yana nufin bawa ko baiwa kalmar khadim tana daukan ma'anar bawa namiji tana daukan ma'anar baiwa mace a larabci duk suna kiran shi khadim sawa'un kana rajulan aw imra'a aw jariya kira ta khadim saboda anan duka kowanne to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyawa shi wanda ya sayi yayi aure sabon aure ko kuma wanda ya sayi bawa ko baiwa abinda ya kamata yayi na addu'a a daidai lokacin da wannan abu ya zo hannu aka yi matar ta tare ko kuma wannan bawan ko bawa ya zo hannunsa ya ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi ina roƙonka alkhairinta da take dauke da shi da alherin da ka halicce ta tare da shi to duk wani abin da yake a tare da ita ko ta zama sanadiyar shi halittarsa ce ko aikin ta ne to ina roƙonka wannan alkhairin da yake tare da ita wa a'udhu bika min sharriha wa jarri ma jabaltaha alayhi kuma ina neman tsarinka daga sharrinta da sharrin abin da ka halicce ta a kansa a baya can mun yi bayani idan aka ce sharrin abu ba wai ana nufin abin da mai sharri bane lokacin da muka zo fassarar hadisin farko a wannan babi alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake koyar da wannan kuma shi ma haka yake fada babu kuma wanda zai ce akwai wani sharri tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to min shururi anfusina a cikin addu'a sa wa min sharri nafsi wa sharri shaytan daga sharrin kaina da kuma sharrin shaytan saboda jingina sharri zuwa ga mutum ba yana nufin cewa mutum a lalle yana tattare da sharrin ba domin akwai sharrin da yake akwai shi akwai kuma sharrin da ake tsammanin sa ko sharrin da zai iya bullowa ta bangaren mutum saboda akwai asharrul mawjud akwai asharrul mutawaqqa akwai wanda akwai shi gashi nan kararo karara ana gani to wannan sunan shi sharri akwai kuma sharrin da bai faru ba amma gudun kada ya faru an gane ko saboda yayin da mutum ya auri mace ko ya sayi bawa ko baiwa in yayi wannan addu'ar ba yana nufin cewa yana mata mummunan zato bane cewa tana tattare da sharri don haka yana tsoron yana roƙon Allah ya tsare ta daga ya tsare shi daga sharrinta a'a yana addu'a ne idan har akwai wani abin da Allah ya kaddara tattare da ita na sharri wanda shi bai sani ba to Allah ya tsare shi shine abin da ake nufi saboda kada a ɗauka ana nufin cewa duk mace da za a aure ta akwai sharri tattare da ita a lalle ilalla sai an nemi tsari saboda sharrin nan zai iya aukawa mutum a'a ana bayar da doka irin wannan ta zanto gaban biya saboda wani abu ne da ya shafi gaibi babu abin da ba wanda ya san gaibi kuma sai Allah saboda ba za a iya cewa in ka auri mace kana mata mummunan zato ba kai wannan addu'a to kaga kenan duk wanda matarsa ta kula yana wannan addu'ar sai kenan ka mura namun zato to amma in ya zama hukunci ne na bai daya kowace mace ayi wannan addu'ar to kaga ba wacce za ta dauka cewa ita ana tuhumar ta da sharri don haka shi yasa mamijin take wannan addu'ar shi yasa kamar yadda muka faɗa a can baya idan wanda wacce ka aura ka kula cewa tana da ilimi ta yi karatu da irin waɗannan hadisan ta san su babu laifi dan ka bayyana a fili amma idan ka san cewa ba ta da ilimi ba ta da ilimin addini in ka faɗi wannan addu'a ta duka na sharri sharri kana kuma kallanta abubuwa za su dame to sai ka bari sai ta yi bacci ko ka yi a ciki-ciki ba tare da ta gane da kake faɗa ba wasu suka ce to shi ita ma za ta yi da ce to ita ma ai shi ba zai iya zama yana da sharrin ba akwai maza waɗanda suke da sharri ba akwai mana ƙwarai da gaske ai sharrin ba ya taɓaita ne ga amince ba to amma saboda shi musulunci yana ba wa rajul alkawama yana ba shi shugabanci a kan mace saboda a ƙasa take da shi shi ne ke da wuƙa da nama to shi yasa aka danka wannan addu'ar a gurinsa amma ba wai laifi ba ne don ita ma haka ta yi ba wai ba ce ba ce ba amma dai abin da ya zo a rubuce a sunna an gabatar da umarnin ne ga annabi ga namiji ba ga mace ba sannan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idha ishtara ba'iran idan ya sayi raƙumi alba'ir shi ma ya kunshi namijin da mace an ce alba'ir zai iya zama jamal ne zai iya zama naka ismul jins ne ya shmalu aljamal wa ya shmalu naka saboda in ya sayi raƙumi ko raƙuma wa ma fi ma'anahuma dukkan wani abin da yake da alaƙa da wannan abin hawa zai shiga nan ba wai dole sai raƙumi ɗin ba wancan lokacin ana amfani da raƙumi ko raƙuma wajen tafiye-tafiye duk tafiye-tafiyensu masu nisa akan raƙumi suke yi shi ya sa aka ambaci raƙumi to amma dukkan wani abin da zai zamanto abu ne da ake hawa a yi tafiye-tafiye a yi bulaguro a kansa to zai shigo ƙarƙashin wannan hadisi saboda haka idan keke ka saya kana iya masa wannan addu'a idan mashin ka saya kana iya masa wannan addu'a in mota ka saya kana iya masa wannan addu'a in jirgin sama ka saya kana iya masa wannan addu'a dukkan wani abin hawa da Allah ya hore maka ka mallake shi kana iya masa wannan addu'a an gane ba wai sai lalle raƙumin ba da yanzu mutum nawa ne yake yawace-yawace a kan raƙumi ba su zama mutum yana yawace-yawace a kan sai dai ko yawo haka na nishaɗi ko na bid'a ko na abu ba na sunna ba shi ma sai ka ɗora hannunka akan abu na ɗin kan motar an ce bizurwati salami shi raƙumi a san tudun abin da ita ma motar sai ka dora saman motar sai ka dora hannunka in ta yi maka sama ƙololuwa sai ka dora inda hannunka zai kai wa fi sahihaini an ibn Abbas an annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo cikin sahihul bukhari da muslim daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama qala yace لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يجيد أتي ليمكو لوك تند ذي زو إيالنسا وتزي سارد إيالنسا قال زي تشي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ya Allah ka nisantar da mu shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana ka nisantar da shaitan daga abin da ka azurta mu faqudiya bainahuma walad sai aka hukunta samuwar da a tsakanin su lam yadurruhu shaitanun abadan shaitan ba zai cutar da shi ba har abada shi ba wannan wata addu'a ce ta neman tsari daga shaitan da neman tsarewa da neman tsari ga abin da za a haifa daga shaitan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana koyar da al'ummar su nemi tsari daga shaitan daga dukkan wani abu da za su yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗayan ku zai zo iyalansa wato lokacin da zai zo ba lokacin da ya zo ba lokacin da zai zo idza ata ay idza arada al-ityan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza salla ahadukum falyadha amamahu shay idza salla bayan ne in ya gama sallah ba in zai yi ce idza qumtum ila as-salati fagsilu wujuhakum ay idza aradtum al-qiyam ila as-salah ba ana nufin idan kun gama tsayuwar sallar ba idan kun tashi za ku yi sallah za ku tsaya su sallah fagsilu wujuhakum sai yace bismillah allahumma jannibna shaytan ya allah ka nesantar da mu shaytan wato ka sa mu yi nesa da shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana ka nesantar da shaytan daga abin da ka azurta mu wannan yana nuna samun da'ar ziki ne wato arziki ne daga Allah subhanahu wataala sai wanda Allah ya zaba yake masa kyautar da don haka aka kirawo ma razaqtana aka abinda za a samu na haihuwa sai kaga haihuwa arziki ce faqdiya bainahuma walad lam yadhurruhu shaytanun abadan aka ce in aka hukunta samuwar da a tsakanin su a wannan lokacin to shaytan ba zai cutar da shi ba har abada wannan malamai suna magana akan wannan gaba ta ƙarshe ne ake nufi da shi dan ba zai cutar da shi ba har abada ana nufin ba zai cutar da shi ba ta fuskar addinin sa ko ta fuskar lafiyarsa ta fuskar addinin sa ma'ana ba zai zanto shi dan ya samu iko akan sa ba har ya rika saban Allah ko kuma ana nufin ba zai cutar da shi ta fuskar lafiyarsa ba wato ba zai shi dan ba zai wato irin bugun aljannin nan ba zai same shi ba ko kuma duka biyun ake nufi to wasu malaman suka ce anan lam yadurruhu shaytan ana nufin ta fuskar addinin sa ba zai cutar da shi ba har ya jefa shi cikin kafirci saboda haka wannan albishir ne da cewa dukkan wanda za a same shi ta wannan da irin wannan addu'a a same shi to zai mutu akan kalmar la ilaha illallah shaytan ba zai samu iko a kansa ba har ya mai da shi kafirci sai da zai zama dan wuta tare da shi nan to suka ce amma ba yana nufin ba zai yi saban Allah ba zai iya saba wa Allah tunda al-isma la takunu illa lil anbiya annabawa kadai aka katange su daga fadawa cikin saban Allah amma wanda ba annabi ba yana iya saba wa Allah la iyaka dai ba za a in Allah subhanahu wataala so shi da alkhairi ba zai bar shi a cikin wannan saban Allah ba nan da nan zai fadakar da shi kuma ya dawo ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wataala to wasu kuma suka ce lam yadurruhu shaytan ai bi shaytan ba zai cutar da shi ba wato ba zai cutar da shi ta fuskar ya cutar ya fitar da gangar cikin sa ba ba zai cuci gangar cikin sa ba ma wato Allah zai tsare shi har ya gama rayuwarsa ba zai samu masu na shaidanu ba ba zai samu irin wannan masu na shaidanu ba ita masa ruqya ana fitar masa da shaidani Allah zai tsare shi daga wannan wasu suka ce ana nufin tsikarar da shaidan yake yi wa yaro yayin da aka haife shi shi ba za a yi masa ba to wannan ya saba wa hadisi sahihi da ya tabbata daga Abu Huraira hadisi sahihaini da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani da aka taba haihuwa face shaidan ya tsikare shi lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi ya kuma fashe da kuka in banda Maryam da danta Abu Huraira yace ku karanta in kun ga dama fadar Allah subhanahu wataala inni wa'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim mahaifiyar Maryam ta yi addu'a lokacin da Allah ya bata ƴarta Maryam cewa ya Allah ina neman ka tsare ta da ɗanta da zuriyarta daga shaidan saboda haka ita ta yi addu'a Allah kuma ya karbi addu'arta saboda haka wannan abin da na Maryam da kuma ɗanta annabi Isa alayhi salam su sun kubuta daga wannan to kaga in aka ce akwai wani ma shi ma to zai zanto wannan togaciya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na cewa in ban da Maryam da ɗanta kamar bata cika ba kenan duk wanda aka haifa da irin wannan siga aka samu cikinsa ta irin haka shi ma kenan ba zai isa abin da kuma an san alwaqi yukhalifu hada duk wanda za a haifa galibi zaka ga ya fado yana kuka saboda haka abin da yafi dacewa a ce lam yadurruhu shaytan yana yiwa ana nufin ba zai cutar da shi ba cutarwa sai ya samu iko a kansa ya jefa shi cikin saban Allah hadda zai yi rinjaye a kansa shi yasa yazo a wata ruwaya lam yusallit alaihi shaytan shaytan ba zai samu iko a kansa ba ya zanto yana daga cikin waɗanda Allah ya togaciya inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da iko a kansu saboda wannan ikon ne halakar da shi bai da shi zai samu tsari ta hanyar wannan addu'a da iyayensa suka yi ko mahaifansa suka yi lokacin da suka zo saduwa da juna to sannan kuma zai tsare shi daga masu na shedan zanto ya zama rayuwarsa ba tare da shedan ya taba masa hankalinsa da kwakwalwarsa ba haka duk zai shiga cikin wannan lam yadurruhu sai ya zama ya kunshi ad-darar ad-dini wa ad-darar al-badani ba zai cutar da shi a addininsa ba ta fuskar ya jefa shi cikin halaka ya mutu akan halaka amma wannan ba yana nufin ba zai sabo ba zai iya sabo amma kuma zai zanto cikin waɗanda Allah ya ce innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkar sai ya zama cikin waɗannan bai za mu musiru to sannan kuma Allah ya tsare masa lafiyarsa ba zai samu wato maka irin ta shedan ba to sai al-fasl al-khamis wal-40 fasali na 45 fi dhikri inda al-wiladati wa dhikri al-muta'alliq bil-walad wato abinda ake fada lokacin da aka haihuwa da abinda ake yi wa yaro lokacin da aka haife shi to shine yace yuzkaru anna fatimata radiyallahu anha lamma dana wiladuha amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ummu salamata wa zainab bint jahsh أن تأتياها فتقرأ عليها آية الكرسي وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيتين بالأعراف وتعوذانها بالمعوذتين ابن القيم ويذكر أنا أنبته شيء وفاطمة رضي الله تعالى عنها يا عند هيفوة تتمزوكسا يا عند تزو هيفوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وزينب بنت جحش النبي أمر أم سلمة لزينب إرجحش أن تأتيها سسامي سزوة فاطمة فتقرأ عليها آية الكرسي سكرت تامت آية الكرسي سنة سكرت تامت إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش حزوة عشان آيو يبيو ناونا سورة الأعراف daga aya ta 54 zuwa 55 sannan wa tu'awizani habil mu'awizatayn sannan su kuma nema mata tsari da kula'u zai guda biyu wato su karanta kula'u qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas to haka ibnu al-qayyim haka ya ambato shi wannan asar din ko shi wannan hadisin bai ma jingina shi zuwa ga wanda ya rawaito shi ba kawai wa yuzkaru an ce ana ambata ana kawowa wannan ruwaya tana cikin littafin Ibn Sunni amalul yawm wal layla to amma isnadi ne na ƙarya akwai illoli uku a ciki akwai wani da ake kira Musa ibn Muhammad ibn Atha ɗaya daga cikin maƙaryata wanda Abu Hatim Ar-Razi da Abu Zur'a da suka ƙaryata shi ce maƙaryaci ne sunan shi Musa ibn Muhammad ibn Atha yana cikin salsalar isnadin wannan riwaya bayansa kuma akwai Isa ibn Ibrahim al-Qurashi shi ma kuma ana tuhumarsa da ƙarya sannan bayan shi akwai Musa ibn Abi Habib shi ma maƙaryaci saboda haka akwai illoli manya-manya gingima guda uku kowace ɗaya ta isa ta murƙushe hadisin har ƙas bare sun haɗu su ukun a kansa saboda haka wannan hadisi ne wanda ba shi da gurbi na ƙarya bai dace ma a ce an kawo shi ko kaɗan. shi kansa Ibn al-Qayyim ko kula yana wani kaffa kaffa haka cewa wa yuzkaru ya kawo shi da siga ta tabrid wa yuzkaru wai an ci to saboda wannan magana ce wacce babu ita sai wa sai a sai mu dallake shi babu ba wani shari wa qala abu rafi رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة قال الترمذي حديث حسن صحيح أبو رافع صحابي نعم النبي صلى الله عليه وسلم يكي ونادى النبي صلى الله عليه وسلم يا كيرا صلى أكن حسن دن علي لوكتن فاطمة تايفيش na ganshi yayi masa kiran sallah a kunnansa Tirmidhi yace hadithun hasanun sahih wani hadisi kamar yadda ya fada Tirmidhi da Abu Dawud da Imam Ahmad da Abdul Razzaq Abu Sannab duk sun rawaito wannan hadisin kuma kamar yadda yake cikin littafin Tirmidhi yace hasanun sahih hakim ma cewa hadisi hasan amma al-hafiz az-zahabi bayan hakim ya inganta hadisin sai al-hafiz az-zahabi sai yace asim da'if akwai wani mutum a cikin salsalar hadisin sunan shi asim ibn ubaydillah wanda shi kuma malamai sun raunana shi kuma shi ne ya kadaita da ruwaito wannan ruwaya shi ya kadaita da ruwaito wannan ruwayar ta hadisin Abu Rafi saboda haka hadisi ne da'ifi shi yasa Ibn Hibban a cikin littafin Al-Majruhin da yazo tarjamar Asim Ibn Ubaydillah ya tashi kawo misalan hadisansa masu rauni sai ya kawo wannan hadisi yana cikin hadisan da Ibn Hibban a Kitabul Majruhin yayi misali da su akan hadisai masu rauni da shi Asim Ibn Ubaydillah ya ruwaito daga Ibn Hajar a cikin Talqis at-Tamyiz da ya kawo wani hadisi yake cewa madaruhu ala Asim Ibn Ubaydillah wa huwa da'if shi ma Ibn Hajar sai raunana shi yace wani hadisi yana kai komo ne akan Asim Ibn Ubaydillah shi kuma mai rauni ne saboda haka wani hadisi mai rauni ne akwai wani hadisin da yake iransa ibai haƙi ya ruwaito shi a cikin littafin sa Shu'abul Iman to amma shi kuma salsalar sa ma ta fi wannan rauni dhaifun jiddan ne saboda haka kaga ba zai taimaka ma wannan ba ko kana saboda haka ba zai zama hadisin da zai tashi wannan ba a ce hadisin hasanun li ghairihi a hasanun li ghairihi idan ya zanto raunin su ba su tsananta ba amma shi wancan na cikin Shu'abul Iman hadisi ne mai rauni kwarai da gaske farko ina jin a cikin sanadin sa akwai Muhammad ibn Yunus al-Kudaimi wanda malamai sun karyata shi kazzab ne makaryaci ne farko Sheikh Nasiruddin al-Albani cikin silsilar sahih a cikin Irwaul Ghalil farko a san Irwaul Ghalil bayan ya rubuta shi ma kafin a buga shi sai da shekara 30 yana a GA sifatul salat sai da shekara 15 kafin a buga ta yanzu ne in aka yi littafi rawar jiki yake ba su wani lokacin sana abin nan to ta yi ba kuɗin da zai buga ba wai baya son bugawa ba ne ba kuɗin kun san akwai san da yake cewa in yana son ma ya rubuta littafi sai dai ya shiga unguwa inda duk aka yi da takarda yana tsantsanta wanda zai riƙa rubutun akai ba da kuɗin da zai shi ma ya sai exercise ko wani a cikin takardu yake samu a shara haka yana kakkabewa yana rubutun a jikinsa to kaga wanda yake yi wannan yana zai buga littafi amma kuma duk wannan bai hana shi rubuta ba yana tai yana ajiyewa to a faran karan farko ya hassana shi wannan hadisin da muke ta abin a kansa saboda ya ga mai tuhfatul ahwazi na jin da waninsa ko al-munziri ne ko waye sun yi ishara zuwa ga wannan ruwayar to a lokacin ba a buga littafin Shu'abul Iman na Baihaqi ba sai ya zaci tunda ya ga suna ishara kamar wato hanyar ba ta da rauni kwarai da gaske za ta iya tashin wannan ruwayar sai ya ce to zai iya zama hadisi hasan li ghairi sai daga baya da aka buga littafin Shu'abul Iman yana leƙawa ya ga isnadin ashe akwai wani gungume ba magaliyaci a yi nan da nan ya sake ra'ayi ya fito yace hadisin bai inganta ba cikin silsilar sahiha da jin mujalladi na farko.
Na'am.
To raka shi wannan hadisi bai tabbata ba. Sai na gaban sa wa yuzkaru to tun daga nan cikin ku zai ba ku saboda in ka koma wa yuzkaru ta farko ga wata wa yuzkaru din. An ce an al-Husayn ibn Ali cewa al-Husayn ibn Ali kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida lahu mauludun wanda akai masa haihuwa fa azana fi udhnihi al-yumna ya masa kiran sallah a kunnansa na dama wa aqama fi udhnihi al-yusra ya iqama a kunnansa na hagu lam tadurruhu ummu subyan aljana ummu subyan ba za ta cutar da shi ba uwar yara an ce wata iska ce da take samun yara to in yayi masa wannan ita wannan iska ba ta cuce shi ba to wannan shi ma isnadin sa mawdu hadisi ne na kai har gara ma wancan da na Abu Rafi shi wannan hadisi ne na ƙarya a cikin salsalar sa akwai Yahya ibn al-Ala da malamin sa Marwan ibn Salim dukkanin su suna an kama su da hadisi na ƙarya suna yi wa Annabi ƙarya da shi dalibin da malamin duka dalibin Yahya ibn al-Ala malamin sa Salim ibn Marwan ibn Salim to dukkanin su an kama su da yi wa Annabi ƙarya sunan shi Marwan ibn Salim sannan a ciki har ila yau akwai rawi wanda yake majhul ne to amma dai waɗannan su ne manya-manya waɗanda sauraka kaga shi ma wannan ba zai taimaka ba an gane shi kaga haya wancan dan faɗaɗawa shi wannan kiran sallah kawai yayi magana shi wannan kuma ya ƙara da kiran sallah da iqama kuma sannan ya tantance ina za a yi kiran sallah ina za a yi iqama wanda duk babu wannan a cikin hadisi Abu Rafi da a ce hadisin Abu Rafi ya tabbata shi ne mai ɗan dama-dama wanda har aka samu Tirmidhi ya hassana shi to da a ce ya tabbata kaga abinda zai zama sunnar a nan shi ne kawai kiran sallah a cikin kunnen yaro ba maganar iqama tunda shi bai maganar iqama ba sannan kiran sallar bai tantance na dama ko na hagu ba bai tantance na dama ko na hagu ba to amma bai inganta ba to shi yasa duk sanda aka yi mana tambaya mukan ce bai inganta ba amma mukan faɗi ansar haka a dunkule ce hadisan ba su inganta ba tun da irin wannan bayani daki-daki sai a karatu saboda haka a fatoyi za ku ji kawai mun ce hadisin bai inganta ba to in an ka matsa ne sai mu ce to ka zo makaranta za ka ji saboda ba zai yi ba a gurin fatawa don a yi ta wannan bayani sai cinye lokacin sai mu ƙara fatawar a tambayar ka kai kaɗai wani sai ya rubuto tambaya ce malai mun bayanin yadda ake wankan janaba ko ya ce ai mun bayanin yadda ake wankan gawa ya mai da tambayoyin filin fatawa ya koma filin darasi akwai bambanci tsakanin fatawa da kuma darasi za a ɗauko abu tiryan tun farko a gaya min yadda Annabi yake sallah sifatun sallah zan karance gaba ɗaya kenan a cikin fatoyi so shi yana tambaya ne akan wani hukunci da ya rikice maka wani abu ya faru gare ka kana son ka san ya hukuncin wannan abu haka a cikin minti biyu uku a ansa maka aje ta gaba sai ga kowa ya samu amma ka ce a yi maka wani darasi ka wannan ka yi wa mutane ba baki ne saboda haka maganar hudu ba da ake ta faɗa hudu ba ba wata hudu ba da aka sani cewa ana yi wa yaro ko da ma ko da abu shine magana kiran sallah da wannan to shi ne suke cewa hudu ba to shi ma kuma kun ji duk hadisai ne da malaman hadisi suka yi bayanin illolin sanadin su ba su tabbata ba saboda haka abinda aka sani shine addu'a wannan kam addu'a ana yi wa yaro addu'a tun daga alqur'ani zaka ga lokacin da mahaifiyar Maryam ta haife ta in kaga addu'a ta yi mata inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'tu wa laysa dhakaruka al-unsa wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim saboda kake yi wa yaro addu'a Allah ya tsare shi Allah ya masa albarka wannan babu laifi babu komai an yi masa haihuwa tun ma yana ciki kai ta masa addu'a amma sai ya bazo rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama tun ma ba su zo duniya ba kai ta masa addu'a bari za mu zo ko da yake bai zo bai zo kan ba magana sa nan tunda anan yana fadar azkar ne abinda ake fada ba abinda ake aikatawa shi yasa bai kawo magana tahnik ba tahnik annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wa ƴaƴan sahabbai sanda aka haifi wani sahabbai suka dauke shi su kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa dabino a bakinsa ya tauna sannan ya sa musu a abin nan a bakinsu annabi yana yin wannan to amma abinda ban gani ba shine cewa wani annabi yayi don annabi an san ana tabarruki da asar dinsa a tabarruki da yawunsa da gumunsa da kakinsa duk ana neman albarka da wannan shi wannan ya tabbata wani abu ne da ba a shakka yasa sahabbai ko guri ya zauna sai ga suna son su zo in ya alwala suna rububin ruwan alwalarsa saboda shi tabarruk bihi wa hada sayyidun sabit to amma bayan shi shi sauran sahabbai ba mu za an ci gaba da yin wannan ba duk da naga wani abin nan na Imam Ahmad ibn al-qayyim ya kashi a cikin tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud inda ya magana tahniki ya kawo cewa Imam Ahmad ya dauko shi daga littafin al-khallal al-khallal shi ruwaitu ruwayar Imam Ahmad yana kwanci aka zo aka ga masa baiwarsa ta haihu sai ya kira wata daga cikin matansa ummu ya'la yake cewa ta je akwai dabinon da wani ya kawo mana dinnan daga Makka ko daga Madina ne ce ta dauko shi ta tauna ta sa masa a baki to anan ya nuna kenan wani zai iya yi baya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai muka ga matar gidan ce yace kawai ta yi masa shi bai ce kawo in yi masa ba wanda shine imam shine ake ganin sa waliyi amma shi bai ce kawo in yi ba sai ce kawai tauna ki sa masa to sai zaka fahimci cewa to kenan zai zama taunawar a sa kawai mujarradin tabbaka wannan sunnan ne dabbaka wannan sunna cewa annabi ya tauna ya sa to wani shi ma ya tauna ya sa amma ba wai dan shi ba ya ji cewa shi ma wani mai albarka bane irin ta annabi in ya sa wa yaro shi ya sa yake ganin cewa ko matarsa ma za ta yi sai ya kira ummu ya'la ummu ya'la tana yi zama wata bai wasa ce ma ku yanzu sa ce ki je dabina nan da aka kawo mana na Madina ki tauna ki sa masa shikenan ya ci gaba da baccinsa sama yanzu akin kimi yaro a kan a ce in tauna masa a kan ne saboda ka in har za ka kwatanta wannan sunna sai ka tauna din ko ka ce mahaifiyarsa kamar yadda Imam Ahmad ya yi ka tauna ta sa masa amma ba tabarrukan ba irin yadda aka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam an fahimci wannan to kaji kai kana tahniki ko kana iya kai ka sa dabar abin da nake yi kuma ka ba kuma gane ba kenan ga hadisin nan a gaba a sheda mun yi hakuri ma da ya zo wa qalat aisha كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم جاريس النما أكاسا مي بيانا ستن بيضو كان سبا نادا تابي كاو شبا عائشة تكيتشا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان النبي آذنت أنا كام سيارة فيدعو لهم بالبركة يمسى الدعاء لا يسام يمسى البركة ويحنكهم يتون دبين ويسام سأباكي رواه أبو داود أبو داود يروي توشي لسلسلة إن قد تتشير أتكين سيو مسلم هذا لفظ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالسبيان فيدعو لهم أتكين سيو مسلم بابو أبو ما كان التحنيك شي يساعد أو كوشي لسنان أبي داود أما أسأل حديثا أكويشي أتكين سيو مسلم أكويشي أتكين سيو البخاري حديثي نيس أتكين صحيحين النبي أنا موسى الدعاء دا البركة وتؤلى يا موسى البركة يا مستحنيك lokacin da aka kawo lokacin da Abu Talha aka yi masa haihuwa ɗansa aka haifi ɗansa ya ɗauko kawo annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya sa masa suna Abdullahi ya taura abin da ya sa ba yaron sai kama tsotsa yana mamul annabi ce kaga san mutanen Madina da dabino kaga yadda mutanen Madina suke san tun yana dan mijiji yana jaririn sa amma an sa masa dabino yana ta wani lashewa annabi ya ce unzur hubbal ansar littamr قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع العدى عنه والعقي عبد الله بن عمرو قال الترمذي حديث حسن عبد الله بن عمرو يكي تشوى النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر ميد سا سونا يارو دأكا يفعل على تيلين سنة بقوي ووضع الأذى عنه كور مسا دا قذنتا فتو أسكي مسا سو مرسا والأقي سنة المسا أكيكا فتو أينكا مسا من سوننسا قال الترمذي حديث حسن الترمذي وانا حديثين حسن فتو الترمذي يا رويت وانا حديث كما يا أبنى الدنسا يا حسن أشي إلا لشواهد أكوي حديث عبد الله بن عمر أكوي حديث سامورا ابن جندب حديثي مشهوري لكي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ياتي كل غلام رهينة بأقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى تكون كون يارو جنجنا نيغا أبن ينكنسا تو أبن أقيقسا زا أينكا مسا الشي ينسى نبقي أي مسا أسكي كما أسا مسا سونا wannan hadisi ne tabbatacce a cikin musnad Imam Ahmad kuma ashabu sunan arba'a duka sun ruwaito wannan hadisi sannan yace wa qassam man nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnahu ibrahim wa ibrahim ibn abi musa wa abdullah ibn abi talha wal munzir ibn abi usayd qariban min wiladatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanyawa ɗansa suna Ibrahim ya sanyawa ɗan Abu Musa suna Ibrahim sannan ya sanyawa Abu ɗan Abu Talha suna Abdullah sannan ya sanyawa ɗan Abu Usaid suna Al-Munzir kusan daidai lokacin da aka haife su wato tun kafin su cika kwanakin su bakwai kafin su cika yini bakwai to wannan hadisi na Abdullah ibn Amr da kuma hadisan duk da aka rubuta na hakika حديث عبد الله ابن عمر ده حديث سمرة ده حديث جابر دكنا سنا مجانا كان شوا يارو إذن ييني بكوي ده هاي هو تزاي مسا زاي مسا سونا زاي مسا أكيكا تزاي مسا أكيكا زاي إنك مسا من سونا سالس كي مسا كي يوم سابعه walamai sun saba kan wannan wasu suna ganin ba za a lissafa shi za a lissafa yinin da aka haife shi ba sai dai an haife shi kafin alfijir sai dai an haife shi kafin alfijir amma in dai bayan sallah asuba ko alfijir ya keto aka haife shi to wannan yinin da aka haife shi ba za a lissafa da shi ba saboda haka za a sare yadda shi a lissafi kamar yanzu Abuba Alhamis bayan yin sallah asuba a yi maka haihuwa to ba za ka lissafa da ranar ba to kaga in ka lissafa kwanaki bakwai zai zama ranar Alhamis ne sunansa da wannan shine ra'ayin maliki shine ra'ayin malik shi yasa duk yawanci suna a wajen mu za ka ga ranar da aka haihuwa ita ce ranar suna sai dai in an haifi yaro kafin asuba to aka haife shi a irin yanzu to za a lissafa masa da ranar Alhamis aka haife shi karfe 1 karfe 2 karfe 3 karfe 4 kafin dai a kira sallah asuba alfijir keto to da za a lissafa masa da yin alhamis sai a yi masa suna ranar laraba wannan shine ra'ayin malikiya da wasu cikin mazahib wasu suna ganin za a lissafa masa da yin ko da bai riske shi duka ba ma inda ya riske wani bangare to ya riske shi saboda haka in an haife shi to wallatana ma a haife shi bayan sallah asuba aga ya riske duka yinin gaba daya to ba wani hujja da zasu a kin lissafawa a ce yau masabi'i a yinin sa na bakwai ya riske yinin me yasa ba za a lissafa da shi ba za a lissafa da shi to za a lissafa da shi kaga zai zanto in an haife shi bayan asuba ko da azhar ko da yamma kafin faduwar rana sai aka haife shi ranar Alhamis to kaga sunansa sai ya zanci ranar Laraba zai zama to irin wannan rana. Saboda a lissafa masa alhamis din, zaka in ka lissafa masa alhamis din zaka ga yini na bakwai shine ran Laraba. In ka dawo wata alhamis din ta zagara ya zama yini na takwas kenan. Eh to kuma wannan dai shine yafi karfi gaskiya a cikin abin nan cewa za a lissafa wannan yinin, ya samu wannan yinin ba da yinin sa a lauta yau masabe yinin sa na bakwai. Saboda in dai har ya riski yinin sai a lissafa da shi, sai zan to yinin sa na bakwai shine ya in an haife shi ranar alhamis yinin sa na bakwai ranar Laraba, an haife shi ranar Laraba yinin sa na bakwai ranar Talata, ranar Talata ne yinin sa bakwai ranar Litinin. Sai dai idan an haife shi bayan faduwar rana to bai riski komai na yini ba. Saboda wannan ranar ba za a lissafa masa da ita ba, duk wanda aka yi masa haihuwa yanzu to ba zai lissafa da wannan yinin na Laraba ba, ya riga ya wuce. Saboda haka sai dai ya fara lissafi daga gobe. Wannan shi ne yau masabi, idan mutum ya yi sabanin haka ba laifi ba ne, ba laifi ba ne, saboda matsala ce sabani ta malamai, kuma malamai sun faɗi haka. Saboda haka wanda yake ganin zai tsaya kan iyaye da kakanni ba matsala a nan. Sai ya yi ayini na takwas, amma dai ya san ba ayini na bakwai yi ba, yau ba tamini shi ya yi ba, yau ba sabi yi ba. Aski asali maza ake yi wa aski, mace ba a mata aski. Annabi ya yi wa Hassan da Hussein aski, amma ba a ce ba abin nan ba, ba a ce mata ba. Sai dai inda an yi mata din ba laifi aka yi ba, so matan suna ganin gashinta da ake haifarta da shi ba ya kyau, sai an aski ya sake tohuwa. To ba laifi ba ne don a yi mata, amma al'asulu shi ne namiji ake yi wa. Ai kaga ya fada baka sunna shi Annabi, ai da na Madina ne dan ya nura maka shi anan sunnar yake abin nan, ba wai albarkar yawunsa ba, ka gane, ba ya albarkar yawunta ba, ina albarkar ce a zahiri, ai shi zai fita shi babban limami ya yi gwagwarmaya ya tabbatar da sunna ya, amma sai ce ta yi. So aka fadar madabinan Madina dan ya nuna maka dai ya kara tabbatar maka da cewa ba wai maganar albarkar sa ba shi, maganar tabbaka wata sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma tunda har akwai dabinan da aka kashi daga Madina, inda babu shi kenan sai ce ta yi masa da dabinan, to amma an samu na Madinan kenan sai ta sauna dabinan Madina, kaga abin ya kara cika sosai. Kai yanzu akwai dabinan Madina da dabinan nan abin nan wanne zaka na san kai ma dabinan Madina zaka ci, a to المدينه خير لهم ها وبر البر فين بيايا الله عز وجل بدا da aka haifa da da yi wa yan tsansa biyayya wa haifin sa biyayya wa barran bi walidati anan Ibn al-Qayyim ya kawo mana cewa shi sa suna ba dole ne sai an sa sunan, wato ba dole sai ranar ta zagayo ba, ana iya sa wa yaro suna ranar da aka haife shi, ko kama ma abin haife shi ba laifi dan an sa masa suna ranar da aka haife shi. Shi ne ya kawo cewa sannan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnahu Ibrahim, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wa ɗansa suna Ibrahim. Hadisin yana cikin sayo Muslim, hadisin Anas ibn Malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yake cewa wale da liya lailata gulamun fasammaituhu bismi abi Ibrahim. Annabi ya fito ga sahabbansa da safi yake cewa jiya da daddare an yi min haihuwa, na sa masa sunan mahaifina, na sa masa sunan babana Ibrahim, yana nufin Ibrahim al-Khalil, Annabi Ibrahim. Kaga da daddare aka haifuwa da safe yana ga sahabbansa, sai an min haihuwa jiya da daddare amma na sa masa sunan babana Ibrahim. Saboda kan an maka haihuwa yannan take kace ga sunan sa ba laifi kai ba, amma sai ga sunan koyewa ana ya sunan sai da a ranar ba sai da ba zai fada ba sai ranar sunan, kamar in ya fada ko wani abu zai same shi, so ba laifi. akwai hadisin Abu Musa shi ma yana cikin sahihai ne yana cikin sahih al-Bukhari da yace wa Ibrahim ibn Abi Musa shi ma yana cikin sahih al-Bukhari Abu Musa yake cewa amman haihuwa sai nazo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama fa sammahu Ibrahim ina mun haihuwa sai nazo na samu Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce to sunan shi Ibrahim fa hannakahu bi tamra ya tauna dabino ya sa masa a baki wada alahu bil baraka ya masa addu'a Allah ya masa albarka wada fa'ahu ilayya ya ce to ga danka to bazan shine mafi shine babban ɗayan Abu Musa al-Ash'ari sannan Abdullah ibn Abi Talha qissa ma'rufa a cikin sahihaini lokacin da ɗansa ya mutu matar ta boye binnan ita Ummu Sulaym ta boye masa har sai da yau suka kwanta ya je yayi wanka ya abinnan da asuba sai ta ce to ka sa ka nemi ladan ɗanka a gurin Allah ya ce amma kika banni sai yanzu zaki gaya mu shi ne ya zo a fusace na gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce Allah ya sanya albarka a daren nan naku sai ku aka yi sa'a ta samu ciki a daren to shi ne da ta haihu aka zo aka sa wa dan Abdullahi ibn Abi Talha ɗansa Ishaq ibn Abdullahi ibn Abi Talha cikin malaman Imam Malik cikin ƴaƴan shi Abdullahi din jikan Abu Talha din shi wannan yaron da aka haifa akwai ɗansa Ishaq cikin malaman Malik za ka yana haddasa Ishaq ibn Abdullahi ibn Abi Talha sai jikan shi ɗan wannan yaron ne Abdullahi to shi ma kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sa masa suna ranar da aka haife shi da safe ya zo ya ce to an mun haihuwa Annabi ya ce to sunan shi kaza Annabi ya sa masa suna Abdullahi hakanan Al-Munzir ibn Abi Usaid shi ma kusan lokacin da aka haife shi Annabi ya sa masa suna kamar yadda yake cikin sahih al-Bukhari hadisin Sahal yake cewa abinnan an zo da Al-Munzir shi yaron kenan Ibn Abi Usaid ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ana haihuwarsa aka dauko shi aka kawo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora shi akan cinyarsa Abu Usaid na zaune abinnan kai ya ba wa Sahal ya dora shi akan cinyar Sahal kamar yana wani abu haka ya dauke hankalinsa sai ya ce to Sahal ya rike yaron Abu Usaid yana zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya manta ya shagala ya manta da batun yaro da aka kawo saboda wani abu ya dauke masa hankali yana kan cinyar Annabi ba kan cinyar Sahal ba to lokacin da shi abin nan ya kula cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagala da wani abu sai ya sa hannu zai dauki yara daga cinyar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya dawo abin nan hankalin sai ya dawo kan yaran sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina sa ina yaran ya dauke shi uban ya ce ina yaran nan yake sai Abu Usaid ya ce ai mun ga ka abin nan ne muka dauke shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to me ka sa masa suna sai ya ce ai na sa masa suna kaza sai Annabi ya ce a sunansa Munzir to a ranar ya sa masa suna Al-Munzir to shine nan Ibn al-Qayyim yake cewa Al-Munzir ibn Abi Usaid qariban min wuladati kusan lokacin da aka haife su Annabi ya sa masa suna saboda haka a sa suna bai takaita a ranar ta bakwai yini na bakwai ba ana iya sa suna ko kafin haka to sannan kuma abin da ya ci gaba da kawo hadisai wanda suka shafi suna da irin sunan da ya dace a sa wa ɗa akwai sunaye masu kyau da ya kamata a ce su aka fi sanya wa ƴaƴa akwai kuma sunayen da ya kamata a guje su wajen sa wa ƴaƴa saboda kohani da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma saboda wata illa da suke tattare da ita wanda insha Allah wannan zai zama to shine maudu'in karatun mu na gaba bismillah sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Gata na kasa.